This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya da kuma cikakken labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyin nan. Isra'ila ta ce ta kashe wasu manyan mayakan kungiyar Hamas biyu a jiya Asabar a wani hari da ta kai ta sama kan motar su a jerin da ke gabar yammacin kogin Jordan da ta mamaye, inda suke da'awar cewa suna da hannu a kisan wani dan kasar Isra'ila. Wata sanarwar haɗin gwiwa daga hukumar tsaron Isra'ila da rundunar sojin Isra'ila ta bayyana sunayen mayakan da Ahmed Abu Ara da kuma Rafet Dawasi, dukkansu daga gundumar ta jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan. A cikin wata sanarwa da ya fitar, reshen Dakarun Al-Qassam na kungiyar Hamas ya ce suna jimamin mutuwar mayakan biyu a wani harin da Isra'ila ta kai kan motar su a jenin. Sanarwar da Isra'ila ta fitar ta ce mayakan biyu na da hannu wajen shirya wani hari a ranar Lahadi a gabar yammacin kogin Jordan, inda wani dan kasar Isra'ila mai suna Jonathan Dutch ya mutu. Yan adawar siyasar kasar Venezuela da magoya bayan su sun tattaru a biranen kasar a jiya Asabar don neman amincewa da abin da suka bayyana da gagarumin nasarar da dan takarar su ya samu a zaben shugaban kasar da aka gudanar kusan makonni uku da suka gabata. Hukumar zaben kasar da yan adawa ke kallanta a matsayin wani bangare na jam'iyya mai mulki ta ce shugaban Nicolas Maduro ne ya yi nasarar samun wa'adin mulki na uku a zaben da aka gudanar a ranar 28 ga watan Yuli da kasa da kashi 52 na kuri'un da aka kada. Sai dai yan adawa karkashin jagorancin tsohuwar yar majalisar dokoki Maria Corina Machado sun wallafa a kafofin yanar gizo abinda suka ce kashi 83 ne cikin 100 na adadin kuri'un da aka kada, wanda ya baiwa dan takarar su Edmundo Gonzalez goyon bayan kashi 67 cikin 100. Zaben mai cike da cece kuce ya jefa al'ummar kasar da ke fama da matsalar tattalin arziki cikin rikicin siyasa, kuma matakin da gwamnati ta dauka na murkushe masu zanga-zangar ya kai ga kami akalla mutane 2,400. Rikicin da ke da nasaba da zanga-zangar kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 23. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta faɗa a jiya Asabar cewa ta kammala kullayar jinyoyin kasuwanci da saka jari na dalar Amurka biliyan 2.5 da Prime Minister makwabciyarta Uzbekistan a wata ziyarar aiki mai cike da tarihi da ya kai a birnin Kabul. Prime Minister kasar Uzbekistan Abdullah Aripov tare da tawagarsa sun isa babban birnin kasar Afghanistan a wata ziyara da wani shugaban kasar waje mafi girma ya kai kasar tun bayan da kungiyar Taliban mai kishin Islama ta karbe iko a kasar shekaru uku da suka gabata. Aripov da Mulla Abdul Ghani Brother, mataimakin Prime Minister Taliban kan harkokin tattalin arziki, sun sanya hannu kan yarjejeniyoyin da darajar su ta kai dala biliyan 2.5. Sanarwar da ofishin Brother ya fitar ta ce kawancen ya hada da yarjejeniyoyin saka hannun jari guda 12 da darajar su ta kai dala biliyan 1.4 da kuma yarjejeniyoyin kasuwanci 23 na dala biliyan 1.1. Yarjejeniyar ta shafi harkokin noma da makamashi da ababen more rayuwa da sassan masana'antu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kusan mutane miliyan 68 a kudancin Afirka ne yake fama da bala'in da farin El Nino ya haddasa, wanda ya shafi amfanin gona a fadin yankin, kamar yadda kungiyar Raya Kasashen Kudancin Afirka ta SADC ta bayyana a jiya Asabar. Farin, wanda ya soma tun a farkon wannan shekara ta 2024, ya shafi amfanin gona da kiwo, lamarin da kuma ya janyo karancin abinci da kuma illa ga tattalin arzikin kasashe da dama. Shugabannin kasashe 16 na kungiyar ta SADC suna gudanar da taro a birnin Harare na kasar Zimbabwe, inda suka tattauna batutuwan yankin da suka hada da samar da abinci. Elias Mogosi, babban sakataren kungiyar SADC, ya ce kimanin mutane miliyan 68, wato kashi 17 cikin 100 na al'ummar yankin, suna bukatar agaji. kimanin sa'o'i 48 bayan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana barkewar annobar kyandar birya a fadin duniya, Najeriya ta shiga cikin shirin kota kwana. Hukumomin lafiya na kasar sun ba da sanarwar sabbin kamuwa da cutar, tare da ƙara nuna damuwa game da ƙarfin ƙasar na iya shawo kan barkewar cutar, musamman da irin raunin da tsarin kula da lafiyar ta yake da shi. Cibiyar kula da cutuka ta Najeriya NCDC ta ce kawo yanzu an sami kamuwa da cutar 39 a bana, a yayin da ake samun karuwar masu kamuwa da cutar a fadin nahiyar Afirka. Koda yake ba sami rahoton mace-mace a Najeriya ba, amma bullar kwayar cutar mafi hatsari na da matukar tada hankali. A halin yanzu jihohin Bayelsa da Cross River da Ogun da Lagos ne suka fi fama da barkewar cutar. Da yake jawabi a wani taron manema labarai, shugaban hukumar NCDC Dr. Olajide Idris ya ce al'ummar gasar na kara daukar matakan da suka dace.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sauke kasancewa cikin wani sabon shirin matasa. A duniyar gizo, shirin da ke taɓo dubbar tutuwa da suka ji ƙarshe mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Suna na Fima da Zaun jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan tasirin ayyukan masu yaki da matsalolin hanci da rashawa da kafofin sada zumunta. Gani irin rahotannin baya-bayan nan da suka yi nuni da cewa wasu matasa sun haɗa kai wajen bankaɗo wasu mutane da suka wawure kuɗaɗen al'umma, a yayin da suke riƙe da madafun iko wanda ke ci gaba da jawo cece-kuce a kafofin intanet ɗin. A Najeriya dai akwai dokoki masu tarin yawa da ke kunshe da tanadi na yaki da rashawa, musamman sashi na 98 cikin sashi na 1 na kundin laifuka da ya tanadi cewa duk wani jami'in gwamnati da aka samu da laifin aikata rashawa za a daure shi na tsawon shekaru 7 a gidan yari, baya da cewa za a iya cin tararsa. Sai dai masana sun sha bayyana cewa ba rashin doka ne matsalar ba, aikin aiwatarwa ke samun zagon ƙasa daga masu ruwa da tsaki da aikin yana taya a wuyansu. Yanzu lokaci ya yi da za mu ji bayanin daga bakin mai sharhi akan al'amuran yau da kullum da zai mana shimfiɗa akan tasirin zuwan kafafen sadarwa na zamani a yakin da ake.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To a zahirin gaskiya zuwan kafafen watsa labarai na sadarwa na zamani ya yi mana tasiri sosai, saboda a da za ki ga 'yan siyasa ne suke kafa ma gidajen rediyo nasu na kansu ko kuma gidajen talabijin, sannan kuma bayan sun kafa nasu na kansu sun ga sai abin da suka so a watsa, sannan za a watsa a je ma kunne ko kuma idanuwan talakawa su ji abin da ke faruwa. Akasari ma in ma ba su kafa ba, za ki ga suna da mutane da suke kira waye a ce musu sojojin Baka, su suke ba kuɗi ɗan ƙalilan su je su faɗi ƙarya da gaskiya akan su wanda ƙaryan ya fiye ba. Za ki ga cewa sun je suna faɗin abubuwa da ɗan siyasa ya yi da wanda ma bai yi ba, duk za su ƙara a kai. Shi kuma talaka ba yi da wani inda yake saurara, kamar mutumin ƙauye za ki ga babu abin da yake saurara irin rediyo, so kin ga sai abin da aka gaya mishi. Amma yanzu kafafen sada zumunta ya zo, kuma alhamdulillahi mutanen mu na ƙauye za ki ga mutum ya je da ɗan memory card ɗin shi, 'yar wayar shi wannan ne ƙara China phone ɗin nan, ne siye ta a sa mishi audio ko kuma a sa mishi video na irin su Jafar Jafar inda suke faɗo abubuwa su ɗan dallan nan da suke trending yanzu a social media. Za ki ga cewa ana ɗan yanke wasu wurare masu mahimmanci suna kai mu mutane har ƙauyuka, mutane na jin irin wannan abu.
To mana Abubakar, ko za ka bada misali?
Yanzu mutumin ƙauye yana zaune a cikin gida, bayan shi yana jin yunwa bai ci abinci ba, amma sai ki ji an ce mishi wai za a sai ma shugaban ƙasa jirage na wanda zai dinga yawace-yawace, ana kashe biliyoyin kuɗin nan wanda hankali ma ba zai ɗauke shi ba. To mutumin ƙauye da bai ci abinci ba yana jin irin wannan abu, wanda da baya ji gidan rediyo ba sa faɗi saboda suna tsoron kada a karɓe musu laifin su. NDC duk suna monitoring, amma yanzu wannan kafafen sada zumuntan nan na zamani ya ba da dama mutane suna fitowa su yi. Sai dai matsala ɗaya da muke fuskanta shi ne su idan gwamnati aka fangado musu irin wannan wanda aikinsu ne haƙƙinsu ne kamata su, ba sa jin abin da ya dace. Abin da ya dace shi ne kuwa ya kamata a ce baya an yi musu aikin da ya kamata su yi, an rage musu aiki, an bankaɗo musu, sai su hukunta da wanda suka yi.
Yanzu kai magana akan matsalolin bangaren shari'a. Shin kana da ƙarin bayani akan yadda bangaren shari'a zai taimaka?
Na dade ina fadin cewa inda a ce bangaren shari'a namu na Najeriya zai gyaru to duka Najeriya za su gyaru saboda duk wanda yake aikata laifi in ya san cewa komin girman shi komin mukamin da yake rikewa idan ya aikata laifi za a hukunta shi to ba zai aikata wannan laifin ba. In aka yi mutum daya wanda yake da madafun iko wani wanda za a bashi a baya zai ce uki in har nayi wannan abun ba za a hukunta ni to ba za a aikata wannan abun ba. Ni kam ina goyen bayan wannan kafar rabai na sadar zumunta da sai ga mutane halin da kasa take ciki. Fatan mu kawai shine Allah sa gwamnatin ta dinga daukan mataki yana hukunta wanda suka yi laifi sannan kuma Allah ya kawo mana karshen duk abin da ke faruwa a wannan kasar mu Najeriya.
Ko yaya wasu ƴan Najeriya musamman ma matasa ke ganin tasirin aikin bankado masu wawura kudaden al'umma a cikin Najeriya musamman ta dandalin sadar zumunta. Yanzu bari mu sada ku da wasu masu sharhi.
Sunana Aliyu Aminu matashi dan kasuwa kuma mai kishin kasa. Na farko dai gaskiya wannan abin da yake faruwa a cikin ƴan kwanakin nan gaskiya abu ne wanda yake da tasiri, abu ne wanda yake da amfani gare da cewa yanayin yadda harkokin kasar nan suke tafiya musamman tsakanin wanda suke cikin gwamnati da siyasa da kuma talakawa. Talaka a Najeriya rayuwarsa ta zama ba ta da wani muhimmanci a gurin gwamnati, ba ta da muhimmanci a gurin ƴan siyasa. Amfani da su kawai ake yi a kullum, a zo a samu kuri'u, a zo a samu mulki, a je a yi sata daga su sai iyalan su da abokanansu. Kuma shi rayuwar talaka a Najeriya tun 1999 har zuwa yau babu wani ci gaba da ya samu sai dai ma lalacewar da rayuwar talaka ta yi. So don haka wannan abun ba kamar tasiri bane da yake tunatunan wannan abubuwan da suke faruwa. Sannan na biyu kuma cikin tasirinsa shi ne kan mutane na ƙara wayewa, mutane suna ƙara ganin saboda in aka ci gaba a haka wanda ya san cewa ya fito takara ne ko ya fito neman wani mukami idan ya san yana da niyyar ya je ya saci kudin al'umma ko ya ci amanar da aka danga masa to shi ne dole zai yi shakka. Gaskiya wannan abun ba karamin fa'ida ne da ita ba kuma muna goyon bayan haka.
Sunana Jafar Abdulkadir Jega. Tabbas kafafen sadarwa suna taka muhimmiyar rawa yanzu wurin bankaɗo irin badakala da cin hanci da rashawa da almuntana da ake tafkawa a Najeriya, wanda da za ki ga idan labarin suka fito daga waɗannan kafafen ana musu kallo ne kamar labarin kanzon kuridi wanda ya bambanta da na yanzu. Saboda yanzu idan kika yi la'akari da mafi akasarin labaran da suke fitowa daga waɗannan kafafi irin su Facebook, Instagram, X da kuma TikTok za ki ga labarai ne sahihai kuma masu inganci. Kuma har yanzu duk labarin da ya fito da wuya ki samu shugaban da ake zargi ko shugabannin da ake zargi sun zo sun karyata wannan labari. Kuma labarai ne waɗanda za ki ga suna da tasiri sosai sai dai kawai daga bisani sai ki ji suna abinda Bature yake ce ma threat. Matasan da suka banka da wannan labarin suke ji ana zargin cewa gwamnati za ta iya kama su ko kuma za a iya hukunta su. To maganan da muke yi a nan shine idan har za ka kama mutum ka hukunta shi zai iya zama kage ne ya yi maka ko ya yi maka sharri ko wani abu makamancin haka. A'a, a wannan karan za ki ga cewa matasa kafin su fitar da labarin su a social media sai sun tabbatar da sahihancin shi da ingancin shi kafin su yaɗa ma duniya ta sani.
To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu sake ji ta bakin Malam Aminu. Ya kake kallon tasirin wannan ayyukan bankaɗo masu wawurin kudaden al'umma ta yanar gizo akan ƴan ƙasa?
Mun ga cases personal basis akwai wanda za su je su yi amfani da irin wannan platform sun yaɗa abin da bai kamata ba har ya kai ga watakila a zo a yi wa shi wanda ake zargi rauni ko a je gidansa a kona abubuwa da ya ba daɗi. Wannan Najeriya an yi sani ɗin cyber security a kinga daga nan kuma akwai kiranye-kiranye da ake ta yi akan ayi regulation social media. Na san idan muka tsaya aka duba wannan abubuwan za a ga akwai masu kyau a ciki wanda za a iya amfani da su, akwai kuma wanda za a iya tacewa ba za a yi amfani da su ba.
Kai mana bayani akan waɗannan sharuɗan da ya kamata a bi.
Ya kamata a ce duk wanda ya ɗauki wannan nauyin ya zo ya ce to ni zan fara tona-tona asiri wannan. Shi ma akwai wasu sharuɗa da ya kamata a ce ya kare. Na farko sanin ƴanci, sanin human rights ɗin wani ko kuma wasu. To don haka ni shawaran da zan bayar dai su samu dai ko da human rights lawyers ne ko kuma su fara ganar da kansu kan irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka musamman yadda ya shafi ƴancin wani, da kuma su samu su yi consulting ko wani lawyer ne ko kuma su
sake neman ilimi akan abin da constitution ya bayar da kuma wasu legal issues dai around yada irin wannan abin saboda su samu su kare kansu ba wai mun ce a cikin su wanda suke gwamnatin bane ko kuma ɗan siyasan gaba ɗaya an taro an zama dai ba dinda dai ɗan kalilan ne a cikin su wanda gaskiya suke da gaskiya kuma suke da amana
madalla yanzu bari mu koma gare ka mallam Zamfar ni ne shawararka a daidai wannan lokaci
ya kamata a ce shugabannin Najeriya yanzu su farga su gane cewa duniyar da muke a yau musamman kamar abuci duniyar kimiyya da fasaha da kuma duniyar yanar gizo wanda muke amfani da su yanzu sun wuce tunanin su to ya kamata a ce sun gyara sun kuma lura da cewa yanzu fa duniya tana kallon su sannan duk abin da ka aikata kafin ka sani duk yanda zakai ka aikata shi ko wayannan matasan ashirin suke da su bankadu tunda sun fara kuma sai ce za su ci gaba kuma babu abin da zai hana su su ci gaba in fact suna da dawayar mu da sauran matasan ma kai ne a yanzu na cewa yanzu ba sai ka je gidan babbar radio ko gidan television a Najeriya ba a'a da data ta tanera da ni a ɗakin ka zaka iya yada san labarai wanda zai kai ga kunnin wayannan shugabanni
masana a fannin yaki da matsalolin da suka shafi al'ummar Najeriya sun jaddada cewa dorewar dabarun yaki da canhanci da rasuwa wanda ke bada gudunmuwa wajen rage talauci yana buƙatar samun gagarumin sauyin tunani daga al'umma musamman wajen bin ka'idoji to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dafa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi ku kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata mun ji yadda gurbacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara dake ci gaba da addabar mutane a fadin kasar kuma mun ji irin yadda ma'aikatar dubagar ta Najeriya ke nata kokarin wajen tabbatar da cewa mutane sun kula da muhalli da kuma tsaftace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba yayi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar ma'aikatan jinya da ma sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara a wannan makon Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirar su da abokiyar aiki na Madina Dauda
aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci abinda muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din wanda ya zama ko da shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake sai wanke tumatur mu tabbatar cewa he is medically fit an masa screening cewa bai da wannan cutar ko bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu muna grassroots ne su na da aikin su package food ne kuma na buka din da ka gani wanda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci including su ma'aikatan NAFDA buka din suke tafiya ai in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na bended food ai ba ka bada operation sai ka je ka environmental health authority sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwanka yake ta ina za ka samu ruwa ina za ka ajiye shararka nawa ne ma'aikatanka ka musu wannan screening din kai kaza sai ka yi meeting wannan requirement din sannan sai su ba ka license sannan lokaci kuma du aikin mu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications so yanzu Madina in na duba system dina zan gaya miki duka bukasin da suke Lagos zan gaya miki bukasin da a part of wanda muka yi isolating cewa suna haka kwalara
kana nufin za ku iya zagaye jihohi 32 nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a ƙasa
ina da ma'aikata sama da 60,000 kowane ward kika je ki yanzu su a jihohin Najeriya ban da kasa da mutum biyar da suke aiki a wannan wurin. Misali yanzu a ƙauyenku jau kika buga mun waya kika ce ga abin da yake faruwa, na san wa zan kira, na san me zan gaya masa, kuma zan ce masa yayi reporting back so so time. Ba ma so wannan kwalara din ta saki faruwa in wide perspective da ta faru yanzu. In a ce an sa duba gari yana aikin sa yadda ya kamata, tuntuni da shi wannan kwalara ma ba za ta faru ba. Misali tsohon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi signing order number 9 wanda aka ce ana so a ending open defecation da Hausa ana ce ba haya ko ina. Wannan order din a bude mu duba gari muke faɗa shine far from reality, ba za a ci bi saboda order ne da aka bawa minister na water resources.
To ba sai ku nema a maido muku ba,
shine ga maganar da muke yana dai daga cikin taswirar da muke so mu ga wa minister cewa an dai federal government tana so ai achieving wani abu na din dole sai an dawo da maido ga aikin sa. Mandate din water resources shine su bada ruwa mai inganci, amma issue na sanitation issue ne na hukumar duba gari. An dan ba ma nan ba abin da sai yi saboda Najeriya abin da ake bukata ba wai doka bane, sai ka using enforcement. Kusa sawa dole sai ka cin sasar da dan Najeriya. In kai kaza ga doka abin da tace za a maka koro kaza,
kuma in kai kaza ga abin da zai shafi lafiyarka
afiyarka, wayannan duka yana daga cikin abubuwan da muke bukatar su. Shi shugaban kasa ya duba ya gani, saboda kullun mu rage yawan kudin da muke kashewa a cututtukan da zamu iya kare su.
Wani kira ko jin hankali za ka yi wa al'umma domin ba ku haɗin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara musamman wajen yaƙi da cutar kwalara?
Kware da gaske, su ne kira da nake yi ga al'umma na farko shine za mu fara daga gidaje. Shi aikin tsafta daga gida yake farawa, kuma in ka tsaftace gidanka ka tsaftace muhallinka ba wai kwalara kadai ba, cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba. Sannan a gidaje kuma duk mu tabbatar cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi, bayan dafawa mu samu wannan water guard din mu buga a ciki. An muka siyo tumatir da tattasai da alayyahu da kabeji daga kasuwa, mu tabbatar mun wanke shi, ba mun wanke shi kadai ba sai mu sa masa gishiri. Duk wannan yana kashe wannan kwaya na kwalara. Sannan al'umma a community level, abinda muke cewa community, ana bukatar kuma haɗin kai daga community. Me ya yi haɗin kai da ake bukata shine community din make sure an yi establishing wannan volunteerism, ai engage matasa da haka ake yi. Saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo, duka an shashare magudanar ruwa, an gyara ko'ina. An muke wannan ba wai a gwamnati muke yi ba, a kanmu muke yi. Sannan na biyu, muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace. In kika duba yanzu, kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol, kowa ya gina gida ya gina bohol. An yi making abunan ƙasarmu abin da ake cira can kasa yadda ruwa take ta zama overloaded, wanda shi yake yawan kawo wannan underground water infiltration da an kuta wa water sewer line. To abin da muke so shi ne ba komai gwamnati za ta yi ba, amma yanzu kamar estate maimakon a ce kowa ya digin bohol ɗinsa, sai ku haɗa kai sai a yi central bohol, sai a yi waya ɗaya wanda zai kowa zai samu. To abin da ya kamata kenan a yi canza policy ɗin. Sannan muna kiran 'yan kasuwa, because shi sanitation is a big investment, it's a serious business. Babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation. Kun ka duba kasashen da suka ci gaba, ba za ka yi tafiya da ta kai kilomita 50 a kan major road baka samu public toilet ba. A kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilomita 2 ba baka samu public toilet ba, saboda shi dan adam yadda Allah ya yi shi, duk lokacin da ya kira he must answer the call of nature, but he has to do it in a dignified way. A mutunce in ka zo ka providing public sector suke providing wayannan strategic toilet facilities din, ko irin moving toilets nan ne akan hanya suka tsaftace shi, ba wanda zai so ya zauna ya so waje yana yin bayan gida zai shiga ka gani.
Sannan ko da biya zai yi,
ko biya zai yi, dama zai biya a token gwamnati za ta yi regulating ibiya a token saboda ai maintaining ka kamanta shi kansa bayan gidan ka karbe shi zaka ce ka kai converting din sa into biogas sai ya generate electricity da shi sannan sai ya samu taki da shi so babu abin da is waste a cikin sa so kaga zai zama win-win situation for the business people so muna kiran su su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin su sa kudin su a ciki kuma sai su samu riba mai tsokan gudanarwa saboda gwamnati ba za ta yi komai ba an ka ce gwamnati ne za ta yi komai gwamnati ba za ta yi komai duka komai ba shi yasa muke kiran su yan kasuwa su ma su to wannan shine kananan abubuwan da muke gani insha Allah in muka same su daidai so insha Allah kamar yadda cholera ta zama history a London haka za ta zama history a Nigeria
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka ne muka zo karshen shirin namu na yau da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kare aukuwa da kuma yaduwar cututtuka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Madina Dauda ni Hawwa Umar ke cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai na siyar lahadi
Sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic Word Assembly New Karo. Jawabin mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'ummansa da cewa duk abin da zaka yi kai dan Allah ba zaka yi dan mutum bane domin sakamakonmu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kai mai kyau zaka gaji mulkin sa in kuma kai mumuna ba zaka gaji mulkin sa ba zai bawa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi wannan wurin ya nuna mana a ciki yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abin lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha duk irin wannan ayyuka in kama dan Adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane to dan Allah kake masa saboda ranan kashi duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakon sa idan ka aikata mumuna zaka samu mumunan sakamako amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukan mu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi ranan kashe zamu samu sakamakon sa assalamu alaikum
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki kowa ku ne lafiya.